ورئيس دور المعجلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da farko ina mai sake nanata godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwarmu a wannan yammaci mai albarka, yammacin Laraba 12 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina na da shekara 2046, wanda kuma ya daidai da 12 din ga watan Maris 2025 miladiya. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Mu'ad bin Jabal da ke nan unguwar Abba Ibrahim a garin Damaturu, fadar gwamnatin jihar Yobe, domin ci gaba da majalisunmu cikin waɗannan kwanaki masu albarka na watan Ramadan, wanda muke gudanar da tafsirin Alƙur'ani. A jiya, idan ba a manta ba, mun tsaya a kan aya ta 23:4, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, kuma alaran ma ya fararo karatu, lokaci bai bamu dama ba, dan haka insha Allah yau zamu tashi akan waɗannan ayoyi na 23:4, wata kila ma har da 5, kamar yadda muka faro a jiya. Kafin nan, kamar yadda aka saba, zamu duba ƴan tambayoyi. Wannan yana cewa, assalamu alaikum wa rahmatullah, malam, menene hukuncin trading da kuma online marketing? To, wannan tambayar gaskiya buɗaɗɗiya ce, domin ya kamata a tantance wannan irin trading, wannan irin online marketing, domin trading ɗin kala-kala ne, online marketing ɗin ma kala-kala ne, wanda kuma waɗannan abubuwan koyaushe, kamar yadda muke bayani, kamata yayi a dinga ɗaukansu on case by case basis, ba a ba su hukunci na blanket, hukunci na gaba ɗaya ba. So, wataƙila za ka tantance wannan irin trading kake nufi, na forex ko trading na crypto ko normal trading na commodities da ake siyarwa haka online, a su ɗin ma spot trading ne, ko kuma trading ne wanda yake akwai future trading ne, futures ne, kaga wannan derivatives ne. Sannan idan kana maganar marketing, wannan irin marketing, multi-level marketing ko kuma normal Ponzi scheme da suke zuwa in name of marketing networks, da suke zuwa in form of pyramid marketing, dukkaninsu su ma online ake yin su, kuma nau'i ne na marketing. Ko kuma normal online trading na abubuwan da aka saba, wanda ake yin su a platform daban-daban na trading, kamar AliExpress, kamar Amazon, kamar eBay, wanda akan iya amfani da platforms daban-daban na dropshipping da makamantansu. So, akwai buƙatar dai gaskiya a tantance, domin kowanne daga cikin waɗannan hukuncinsa daban ne, kuma lokaci ba zai bada damu, muhadara ce ko lecture ce mai zaman kanta idan za mu ce za mu duba waɗannan gaba ɗaya. Wataƙila mai tambayar zai iya tantance wanne yake nufi a cikin trading ɗin, sai mu duba a gaba insha Allah. Wallahu ala wa ala. Wannan yake, assalamu alaikum wa rahmatullah, malam, ya hukuncin kasuwancin online, ba ka da kaya sai mutum ya nema a tuka tura a kawo, kuma wani lokacin zai iya ɗaukar lokaci kafin ya zo? Ma'ana dai irin pre-order trading ɗin nan da ake yi ko, wanda yawanci mutane da yawa suna yi, musamman ƴan uwa mata, ana gidaddaji ana ta wannan kasuwancin. Wannan akwai iskali a cikinsa, domin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce, hadisin Hakim ibn Huzam yake cewa la tabi ma laysa indaka, a wasu ruwayoyin hadisin kamar yadda ya zo a Musnad Imam Ahmad, la tabi ma lam tamlik, kada ka siya abinda ka siyar da abinda baka mallaka ba, abinda baka da shi baka mallake shi ba, bai halatta ka siyar da shi. To kaga masu irin wannan kasuwancin lokacin da suke siyar da wannan suke tallata wannan abun ba su da shi. To lokacin da suka sa kaya akan platform ɗinsu na WhatsApp ko a group cewa akwai atamfa kala kaza ko yadi kala kaza ko womas kala kaza ko kayan yara ko takalmi ko wani abu makamancin haka. Kaga ba su mallaki wannan abun ba. In suka siyar da wannan abun a yadda yake bi ainihi ya zama cewa sun fada cikin wannan haramcin. To sai dai malamai bayan sun yi nazari da kuma yadda abun ya yaɗu a cikin al'umma akwai shawarwari guda biyu da ake bayarwa wanda za a iya yin su a madadi don a gujewa haramci. The same online pre-order trading din ne, amma dai an yi shi kuma ta yanayin da ba a saba wa dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba. Hanya ta farko sai dai mai kayan mai siyarwar mai tallata kayan ya zama wakili ne. Ya zama wakili ne, yana tallatawa ne a matsayin asalin masu kayan. Shi da ya sa yana tallatawa ne, idan an siya yanzu abin da za a biya shi, commission ne asalin mai kayan zai biya shi, a madadinsa yake tallatawa. Idan aka ba shi a naira dubu kowace atamfa naira dubu 25,500, sai aka ba ki ko aka ba ta tallata. To wannan tallatawar da take a madadin shagon da suke da shi a Kano ne. Idan aka siya 25,000 kowace guda ɗaya za a ba ta 2,000. Wannan 2,000 da aka ba ta ladan tallale da ladan nemo musu mai siya, wannan halal ne babu matsala. Nau'i na biyu ya kasance cinikin salami za a yi. Tallata kayan da take so ta siyar ne a gaba idan kana so a kawo maka. Ma'ana wannan prototype ne. Kamar irin abin da ake cewa showroom ne ko idan ka je ka siya kaya a showroom ba wanda ka siya bane, ana nuna maka irin wanda ake da shi ne, sai a je a dauko maka ga irin sa din exactly yadda ka ganshi, to gashi nan za a dauko a baka. To wanda suke tallatawa suna tallata sample din kayan ne, wanda zai siya shi kuma zai siya kaya ne da aka kwatanta shi based on abin da ya gani, ba yana siyan wannan kayan da aka tallata bane. To yanzu daidai yake da cinikin salami, wanda yake shine daidai da cinikin oda, wanda wannan ya halatta istisna'i ne daga cikin haramcin ka siyar da abin da baka da shi. Kamar yadda misali mai kayan gona zai iya siyar da kayan gonarsa tun lokacin da yake gyaran gona. Misali nan da wata ɗaya biyu za a fara sassabe ko da ruwa ya fara sauka mai June za a fara a gyaran gona, za a fara mai sunan shi haro, ana yin abin nan na
girbi ko
ba girbi ba, kai wannan ba gwamnati na dan kirupto ne bai san noma ba. Bayan sassabe ba ana zuwa ai haro da plow ba da gyaran gona yadda za a yi ruwa ya sauka ba. To tun wannan lokacin idan kana da gonar da kake iya fitar da hatsi ko dawa a cikin ta buhu 100, idan ba ka da kuɗi za ka nemi masu siya ka ce kana buƙatar za ka siyar musu da buhu 30 a cikin gonar da za ka noma. Idan ka noma a kaka za ka ba su, amma yanzu za su ba ka kuɗi. Misali a yanzu nawa ake siyar da buhun hatsi? Ya kai 50,000? Na'am? 47. To a yanzu sai ya siyar maka da na gonarsa a 35,500. Kai kuma ka siya sai ka ba shi kuɗin a yanzu. Shi kuma zai gaya maka cewa to zai baka a lokaci kaza, amma ba zai ce wai da kaka ba, a'a dole sai ya faɗi adadin lokacin. Man aslafa falyuslif fi kaylin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo Madina ya tarar da su suna irin wannan, sai gyara musu yadda zai tafi daidai da shari'a, cewa idan za a yi ya zama cewa akwai awu buhu kaza mai nauyi kaza, sannan kuma ranar 17 ga watan September zan baka. To idan 17 ga watan September ta yi, to wannan lokacin wajibi ne ya nemo duk inda buhu 20-30 yake na hatsi ya baka. Wannan haƙƙinka ne, dole ya baka shi, kai kuma ka biya shi tun a baya. To kaga lokacin da ya siyar maka yana da shi ko ba shi da shi? Ba shi da shi. To amma oda ya maka a gaba za ka bashi,
to haka za a iya zaka iya siyan kaya misali da aka tallata malamai suka ce za a iya kiyasu wannan akan sanadi sai an tallata yadi da shadda da atamfofi kala-kala daban-daban to idan ka gani kana so sai ka ce to irin wannan nake so sai ce za a kawo maka kaga ba an siyar maka bane za a kawo maka yana fada ma a yanzu babu to amma fa yadi hudu nake so eh to a 4,500 ne a'a sai dai a siyar min 4,000 a'a to da 2,200 to yadi biyar nawa kenan 20,800 to na siya sai a baka kudin a yanzu to amma yaushe zaka kawo min zan kawo maka ranar litinin yau laraba litinin za a kawo nan da kwana biyar ka yadda eh ka yadda shikenan wannan ranar idan ta zo sai a kawo an gane wannan ko to wannan ita ce daya hanyar da za a iya amfani da ita don gujewa haramcin siyar da kayan da baka da shi wanda wannan siyar da kayan da mutum ba shi da shi mutane suna yawan amfani da shi hatta a normal kasuwa ba ma a online trading ba zaka ga mutum ba shi da kaya a kayan a shagonsa sai ya tafi wajen abokin kasuwancinsa sai ya karɓo kayan kuma ya zo ya siyar maka to ya mallaka ne bai mallaka ba ba daidai bane ka'ida sai dai ya kasance ko ya siyo a wajensa ko da bai bashi kuɗin ba ya siyar masa ba wai karɓowa yayi ba idan ya zo to yanzu ya mallaka zai iya siyar maka ko kuma in ba haka ba sai dai ya sabin a matsayin wakili agent din wancan mai kayan idan ya karɓo daga wajensa sai ya zo ya siyar maka abin da ya samu na riba kayan 20,000 ne ya siyar 20,000 shi kuma sai ya sallame shi ya bashi 1,000 wannan sallamarsa ce wannan halal ne amma ana siyarwa 18,000 sai ya karɓo a wajen mai shi 18,000 sai kuma ya zo ya siyar maka 20 kaga ya ci ribar abin da bai mallaka ba abin da ba shi da shi wanda wannan haramun ne da nasin wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Hakim bin Huzam dan haka sai a yi kokari a kiyaye Allah ya sa mu dace mai tambaya na karshe yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ƙara lafiya da imani da kai da Allah ranma amin malam shin jika zai iya cin gadon kakansa idan yana da kani mutum ne ya rasu ya bar matarsa da kaninsa da kuma jikansa na ɗansa da ya rasu sai aka ce wai ɗan uwan nasa ba shi da gado kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke don Allah malam ayi mana ƙarin bayani na gode bai yadda da rabon da aka yi ba ne wannan rabo ne ingantacce ɗan ɗa shi ne jika ko ya fi kusanci da mutum sama da ɗan'uwansa ƙwarai makuwa ɗan ɗa ya fi kusanci da mutum sama da ɗan'uwansa da mutum zai rasu shi kaɗai da shi Hassan ne ya rasu ya haifi ɗansa sai ɗan ya rasu sai jikansa ga Usaininsa kuma yana raye ai ka gani ƙarshen shakikanci kenan ko to in ya rasu idan ya bar miliyan 100 wannan ɗan gidan ɗan nasa ɗan ƙaramin yaron shi zai ci gaba ɗaya miliyan 100 shi dai Usaininsa ba shi da gado sai na kuka saboda me saboda a rabon gado akwai asaba akwai ashabul furud ashabul furud su ne waɗanda suke da takamaiman rabo a gado ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa shida ko biyu bisa uku ko rabi ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa takwas waɗannan su ne alfurudul muqaddara sai kuma asaba wanda suke ɗaukar sauran abin da ya rage wa hukka an nashra'a fi ta'sibi bi kulli qawlin mujazin musibi fa kullu man ahraza kull al mali min al qarabati aw al mawali aw kana ma yafdulu ba'd al fadila fa huwa akhu al usubati al mufaddala kal abi wal jaddi wa jaddi al jaddi wal ibn 'inda qurbihi wal bu'di waɗannan su ne asaba waɗanda mazaje ne gaba ɗayan su suke cin gadan sauran abin da ya rage to su kuma a cikin su ana kulawa da darajar su ne da matsayin su shi yasa malamai suka raba jihad din su zuwa gida hudu akwai jihatul ubunuwa ita ce farko a cikin asaba dashi bangaren ƴaƴa shine gaba da bangaren iyaye, bayan bangaren iyaye sai bangaren ƴan uwa, bayan ƴan bangaren ƴan uwa sai bangaren kawun baffannai. Wannan haka suke a jere guda hudu. Waɗannan jihad din sai an gama da bangaren farko, sannan za a je bangare na biyu. Idan baka gama da jihatul bunuwa ba, ba za ka je jihatul ubuwa ba. Ba ma wai ɗan uwa ba, mahaifi kansa ɗan ɗa yana gaba da shi. Ba wai ɗan uwa ba, mahaifin karan kansa ɗan ɗa yana gaba da shi. Jika ba, amma ɗan ɗa banda ɗan ƴa, ku kula. Da mutum zai rasu bayan ya haifi ɗansa Abubakar, shi sunansa Adamu, mahaifinsa Muhammadu yana raye. An gane? To idan shi Adamu ya rasu, jikansa Abubakar, ga mahaifinsa yana nan, ga jikansa Abubakar, jikansa Abubakar ɗansa Muhammadu shi ya rasu. To wannan jikan Abubakar din da a ce ya bar miliyan 600, mahaifin nan malam Muhammadu miliyan 100 za a bashi, miliyan 500 ta Abubakar jikan ɗansa, jikan wanda ya rasu za a bawa. Saboda wannan ɓangaren ibnul ibni kal ibni, shi ɗan ɗa kamar ɗa yake ai, shi ɗan ɗa kamar ɗa yake. Don haka daga cikin waɗanda suke kare ɗan ɗa ɗan uwa daga cin gado gaba ɗaya shine ɗan ɗa da kuma ɗansa gaba ɗaya. Wa tasqutu al-ikhwatu bil banina wa bil abil adna kama ruwina wa bil banati wa banati libni jam'an wa wahdanan faqul li zidni thumma banatu libni yasqutna mata hadha al banatu thulutaini ya fata illa ila akhabahunna dhakaru min walad al ibni ala ma dhakaru. Inji malam ne rahadiya. Wa tasqutu al-ikhwatu bil banina, ɗan uwa suna faduwa ba sa cin gado idan har akwai ƴaƴa. Haka kuma wa bil banina wa banati libni, haka kuma da ƴaƴan wa bil banil banina haythu kanu siyani fihi al-jam'u wal uhdanu, haka ƴaƴan ɗa su ma suna kare ɗan uwa daga cin gado gaba ɗaya. Don haka idan muka dawo wannan matsalar tashi, za mu ga cewa mutum ne ya rasu, ya bar mahaifiyarsa, ya bar matarsa da ɗan ɗansa jikansa kenan ko, da kuma ɗan uwansa shaƙiƙi. Da aka tashi a rabon gadon sai aka bawa ɗansa, ɗan ɗansa sai aka bashi gado, shi kuma ɗan uwansa aka ce bashi da gado. Shine mai tambaya da yake tambaya, shin wannan rabon gadon daidai ne? Wannan rabon gadon daidai ne? Ita matarsa tana da sumuni saboda matsayin ɗan ɗa yake. Duk abin da ya rasu ya bari, za a raba gida takwas, ita a bata ɗaya, sauran bakwai ɗin, kaso bakwai ɗin gaba ɗaya na wannan ɗan ɗan ne. Shi kuma ɗan uwan nasa, shaƙiƙin nasa da yake faɗa ba shi da gado sai na kuka. Asqadna auladal abil bawakiya, in ji malam mai rahadiya, sai dai kuka. Wanda irin wannan rabon gadon yana daga cikin dalilan da ake samun yawan takaddama a rabon gado. Na taɓa tuna wani case wanda na yi taking part a ciki. The same irin wannan, bambancin shi wannan namiji ne ya rasu, amma wancan mace ce ta rasu. Da ta rasu sai ta bar jikokinta maza guda biyu da kuma ɗan uwanta shaƙiƙi namiji. To bi ɗabi'atin hal, tunda dattijuwa ce ba wani abu ta bari ba, to amma kuma kafin ta rasu ɗanta ya rasu, ba a raba gadonsa ba. Don haka da aka raba gadon ɗan sai ya zama ta samu kaso mai yawa, 1/60 ɗan ya zama kusan miliyan 60 ne abinda ta samu. To wannan sai ya janyo takaddama, ɗan uwanta ba ma ya garin da ya samu labari sai ya zo ya zaci cewa yana da gado. Lokacin da ta rasu ma da aka ce a hajiya ta rasu, sai ya ce shi yana can, zai an mata fidda'u a can kawai, ya yi fidda'u a can. Amma da aka zo sadaka 40, saboda ya ji labarin akwai miliyan 60, sai ya taso ya zo. To ko da ya zo sai aka tafi takaddama, wasu da aka kai aka raba gado, sai alƙali ya raba yadda wannan ya raba ɗin nan. su kuma sai suka fahimci cewa kamar ai ba su da gado, kamar yana da gado, sai tafi ya ɗaukaka ƙara. Da aka je kotun gaba ma ta ce mai, ta ce disan dai su ɗin dai su ne ba su da, su ne yaran suke da gado, ita ba ta da gado, shi wannan ɗan ɗan'uwan nata ba shi da gado. Haka aka zo har kotun ɗaukaka ƙara ta jiha, Sharia Court of Appeal, ta ƙara tabbatar da wannan matsalar cewa haka dai yake. Ban sani ba, daga Sharia Court of Appeal sun tsallaka sun tafi Court of Appeal da Supreme Court, ban san inda ke sun ya tsaya ba, har na daina bibiya. Mahallu shahid yana daga cikin ɓangarori na rabon gado da idan sun faru a yi ƙoƙari a nemi masana, kada a yi karambanin rabawa a gida. Saboda ɓangare ne wanda yake da ɗan sarƙaƙiya kaɗan, wallahu ala wa ala. Allah rahma bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
نعم الله سبحانه وتعالى يأتي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا للي أبنججنك يا حكمت كدك بويت وقوى وقوى سيشي وبالوالدين إحسانا سنكم إياي أكوت تامس إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما خدا ذا سكي سوفا أوجنك كوسو بن دك قول أيدا جشكنسو وفلا تقول لهما أف كدك جاء مسو ما في كس أنشن كلمة تمونا ناوا ولا تنهرهما كدا كولا أن تدسو كوكي مسو تاوا وقل لهما قولا كريما كفتا مسو مغانا وچتكي mai ta girmamawa wa sallahu ma janaha dhulli min arrahma sannan ka tsora musu ko kuma ka shimfida musu fukafike na kaskantar da kai min arrahmati tare da tausayi wa qur rabbirhamhuma ka dinga cewa ya ubangiji kai musu rahama ka ji kansu kama rabbayani sagira kamar yadda suka rene ni ina dan kankani. A jiya mun fara tafsirin waɗannan ayoyi kuma lokaci yayi ba mu samu mun kammala ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ambata mana waɗannan usulul tashri' din waɗanda suke guda 15 ne a cikin waɗannan a cikin jerin banan ayoyin da za su zo. Na farko haƙƙi na farko shine haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala na a tsantsanta bauta gare shi, na biyu shine haƙƙi na iyaye su kuma a kyautata musu iyakacin kyautatawa. To sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗaɗa bayani akan girman haƙƙin nasu da yadda ya kamata a kyautata musu, wanda mun fara bayani a kansa a ayar farko. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada a cuta musguna musu, kada a faɗa musu wata kalima wacce take ta cisgunawa ko kuma ta munanawa. Don haka koyaya kalma take ta musgunawa kada a gaya musu komai girmanta komai ƙanƙantarta, sai aka buga misali da mafi ƙanƙanta ita ce su yi magana ka ce kash ko ka ce oh my god kai dat kenan, ko ba haka ba. Ballantana kuma mafi girman kalma ta kai musu tsawa saboda sun yi wani abu wanda baka ji daɗinsa ba. Wa qul lahum qawlan karima ka faɗa musu kalima wacce take mai kyautata kyautatawa. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waqfid lahum janaha dhulli min arrahma ka shimfiɗa musu fukafiki na kyautatawa da girmamawa da kuma tausayawa, wanda a cikin wannan ta'abirin akwai mulaqafa da tausasawa, a cikin ka shimfiɗa musu fukafiki na girmamawa da kuma ƙasƙantar da kai gare su, kada ka wulaƙantar da su, wanda wannan ɗaya daga cikin abin da ya wajaba kai musu kenan. Ko ne ka zama, ko da ka zama kai ne gwamnan garinku, ko kai gwamnan jiharku, ko honorable councilor ƙauyenku, ko kuma chairman ɗin local government ɗin ƙaramar hukumar, saboda su suna gaba da kai. Wanda za mu ga wannan a aikace a kisar annabi Ibrahim, annabi Yusuf alaihi salam, lokacin da ya ce a taho masa da iya ɗan uwansu gaba ɗaya karankata kaf daga Abu Kan'an, a kawo masa su Misra. To da lokacin da suka iso, sai annabi Yusuf ya fita ya tare su, awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu Misra in sha Allahu aminina. Da suka shigo sai ya fita ya tare su, bai ce shi sarki bane, shi azizu Misra ne, su zo su same shi a fada, a sai ya fita da kansa. Suna zuwa kuma sai bai zauna a kujerarsa ta mulki ba, inda yake zama kan karagar mulkin, sai ya ɗauke su ya ɗora su a kai shi ne iyayen. Yanzu yau su ne sarakunan sarki. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa al-'alimul hakim. Mahallu shahid da suka zo sai ya dora su akan karagar mulki, su kuma sai suka zube suka yi masa gaisuwa ta girmamawa irin wacce ake yi a shari'arsu. Fakaru na husujjara, sai suka zube suna masu gaida shi gaisuwa ta girmamawa, basu ɗauke shi a matsayin ɗansu ba, sai suka ɗauke shi a wajen a matsayinsa na shugaba jagora. Wanda ina ita ce ƙa'ida, duk abin da ka zama iyayenka suna sama da kai, kada ka yadda a ce ka kai level ɗin da har kana ganin cewa ka fi ƙarfin iyayenka, ko ka kai matsayin da iyayenka ma sai dai su maka biyayya, wanda wannan yana daga cikin matsalar da ake fama da ita. Wallahi yara idan suka samu kuɗi sai su zama su ne iyayen, ƴaƴan su zama su ne iyayen. Duk abin da iyayen suke so, duk abin da ƴaƴan suke so, shi iyayen suke so, ba za su iya tsawatar musu ba. Wanda wannan yana daga cikin dalilan taɓarɓarewar tarbiyya. Idan kuka kula abubuwan da suke faruwa na lalacewar tarbiyya da yaɗa baɗala a social media, da iyaye suna tashi da role ɗinsu na masu tarbiyya, da abubuwa da yawa sun rabu, amma ba masu tsawatarwa. Iyayen su da karan kansu, idan ɗa ya yi kuɗi shi ke nan binsa suke yi, ko da ku mummunar hanya yake bi yake kawo musu kuɗi. Da yawa daga cikin waɗannan da kuke gani masu baɗalan nan, ƴaƴan talakawa ne, su suke ɗaukar nauyin iyayensu da kuɗaɗen da suke samu na baɗalar da suke, za su iya tsawatar musu? Ba ku ga kwanaki da wani wanda shi ba bai fi ƙarfin iyayensa ba, da ya shiga yake baɗala assembly aka tara na family, ko ba haka ba? Aka yi masa assembly kuma aka sa camara a TikTok aka ɗauka, suka ce ba za su iya zubar musu da darajar gidansu ba, suka ba shi kashi suka zane shi, kuma suka sa online yana yi a TikTok ɗin, inda yake zuwa yake baɗala, ana zane shi yana cewa yiwu Allah na daina. Saboda me? Saboda an isa da shi a gidansu. Amma da sun tsaya kuɗin da yake samu na TikTok ya siyawa na riga, ya siyawa na shadda, da azumi ya siyawa na buhun shinkafa, akwai wanda isa ya tsawatar masa? To don haka duk matsayin da ka kai iyaye su ne gaba da kai. To kuma su ma iyayen a babi na zamantakewa, anzilun nasa manazilahum, shine darasin da iyayen annabi Yusuf suka nuna. Ko da suka zo ba su ce ai yanzu ɗansu ba ne, ba su ce ɗansu ba ne suka zauna a kan karagar mulkin, a sai suka gaida shi irin gaisuwar da ta cancanta a yi masa da girmama shi. Wanda shi ma darasin da yake cikin wannan, duk yadda ka kai sama da mutum, idan ka zo wajen da ake girmama shi, kar ka kaskantar da shi. Kada ka san mutum cewa sunan shi misali Garzali, ko ba haka ba? Yanzu kuma ya zama alaramma ana ce masa al-imamul Ghazali, Sheikh Al-Rama Al-Imamul Ghazali ya je Abuja kowa yana respectin dinsa shi yake jin su tarawi ya musu nasiha ya komai kana zuwa masallaci in ka gani kace a Ghazali a da Allah sai kace kai ma Al-Rama idan kuka cede ka zama kai da shi ko ba haka ba sai kace masa Ghazali ko ba haka ba saboda yanzu yana da wata wani matsayi anjilin nasa manazilahu wani sarki ya taba zuwa garin dagacin sa hanya ta kai shi ya ratsa sai ya tsaya zai yi sallah dagaci yana karkashin wa na'am yana karkashin wa a'a yana karkashin hakimi hakimi kuma yana karkashin wa sarki to kaga ba ma hakimi bane shi a second stage din sa ma yake yana karkashin wanda yake karkashin sa ne da ya da zango hanya ta kawo shi yazo ana zaman fada bayan yayi sallah an yi sallah sai mutane suke zuwa suna gaishe da sarki dagacin garin su yadda suka saba ba ruwan su da sarki ba san shi ba shi kuma dagaci ba fa hakimi bane yazo sarki ne fa yazo ana jinjina ana cewa ranka ya dade ranka ya dade sai ya ki amsawa saboda me saboda kar ya amsa sarki ya ji haushi cewa a gabansa shi da yake karkashin hakimin sa yana karbar me yana karbar gaisuwa sarkin mai fahimta ne sai ya masa izini yace ka karba a madadina dan haka duka gaisuwar da aka zo aka yi sai aka karba a idan madad ya karba duka gaisuwar da aka yi bayan sun gama sai ya tara mutane yace musu to wannan fa shine sarki kaza da kaza da kaza sai suka zo suka karar masa gaisuwa bayan sun tafi sai yace to ai kai ne sarkin anan kai ne sarkin ai kai ne mu duk girmamawar da suka yi maka mu suka yi wa kun gane fikirin sa ko idan aka wulakantar da wannan dagacin wa aka wulakanta sarkin da aka girmama shi dan wa aka girmama shi dan wannan sarkin to amma su ba su san sarkin ba dagacin suka sani dan haka shi za su girmama to ga da yazo sai yace kai ma ka zo ka zauna kai gaisuwa shi ma dagacin aka ce yazo ya gaisuwa irin yadda sarki yake yi da Allah ya mutanen garin za su ce sai su koma su ce ka yau shi ma fa ko ba haka ba kamar wani yaro da ya ga babansa ya hadu da babansa ya hadu da kanin babansa sai ya rashin kyautawa sai baban ya mare shi da ya koma gida ya gaya wa mamansa yace mama ashe baba ma da babansa irin marin da yake mun yace yau shi ma babansa ya masa kun gane ko su da sai su koma gefe su dinga masa dariya a ce to ai shi ma yau ya hadu da gabansa ko ba haka ba amma sarkin sai ya masa ishara da dabara yake kawai ya karbi gaisuwar ba damuwa da aka gama daga baya sai ya ce to ai duk abin da aka yi maka na girmamawa ai mu aka girmama to dan nasu da suka girmama ai kansu suka girmama da mahaifin annabi Yusuf suka girmama shi ai girman yana ƙara dawa kansa ne idan girman sa ya ƙara karuwa a idan al'umma to su ma matsayin su ne yake ƙara karuwa dan haka anzulun nasa manazilahu duk matsayin da ka samu a rayuwa kada ka muna kada ka raina iyayenka to haka kuma kai ma kuma duk matsayin da kake da shi akan wani idan ka je wajen da ana girmama shi to ka bashi girman sa daidai gurgurdan yadda ake girmama shi Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa khud lahu ma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira sannan kuma kai musu addu'a ta neman gafara da neman rahama wanda wannan ishara ne na cewa lallai addu'ar iyaya ga iyayensu tana da matukar muhimmanci wanda wannan tabbatacce ne ba ma suna raye ba ko ma da ma bayan rayuwarsu hadisi ingantacce Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya rasu in qata amaluhu illa min salat dukkanin kofofin aikin alkhairin sa suna toshewa sai guda uku daga ciki akwai waladu salihun yaj'u lahu da nagari wanda yake yi masa addu'a wanda wannan yake nuni da cewa addu'a ga iyaye ga ƴaƴansu abu ne wanda yake mai matukar falala shi yasa a Qur'ani Ubangiji subhanahu wata'ala ya babu labarin annabawa da suka yi wa iyayensu addu'a daga ciki annabi Yahya Allah subhanahu wata'ala yace wa barran biwalidayhi wa lam yakun ya kasance mai biyayya ne ga iyaye ko haka nan annabi Isa wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran asiya haka annabi Sulaiman lokacin da ya wuce ta gidan ta gidan tururuwa ko kwata basama da tace ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'uruna. Da yaji abin da ta faɗa sai mamaki ya kama shi sai ya dariya. Fatabassama fahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Sai ya hada da iyayensa wa ana amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka. Na'am wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Wadannan alarmomin gangan din ne suka ja ni ina zan sun kai ni ta haka. Na'am. So dan haka addu'a ga iyaye hakki ne wanda yake mai girma, wanda baya karewa, hatta baya karewa da rasuwarsu ko da ba sa raye, wannan hakkin yana ci gaba da kasancewa hakkinsu. Kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce shi ma da Imam Ahmad ya fitar da shi, hadisin Malik bin Rabi'ah al-Aslami, da ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi, mahaifa yana sun rasu, bayan sun rasu akwai wani hakki kuma da ya rage, an rabu lafiya ko? An samu an rabu lafiya. To yana so ya ce akwai sauran aiki ko kuma ya gama? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'u khisali, akwai haƙoƙi guda huɗu. Na farko addu'a'u lahuma wal istighfaru lahuma, kai musu addu'a ka dinga nema musu gafara. Na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa infadu ahadihima, da kuma aiwatar da alƙawarin da suka yi. Idan akwai wani alƙawari da suka yi za su yi wani aiki, to kai ƙoƙari ka dinga tabbatarwa cewa kana wannan aikin. Na uku wasilatul rahim allati la rahima laka illa biha, da sadar da zumuncin da ba ka da wata nasaba in ba tare da su ba. Yan uwansu da suka rasu suka bari, to ka dinga sadar da zumunci da su. Na ƙarshe shine wa ikramu sadiqihima, da kuma girmama ko wasilatu ahali wuddihima, da kuma sadar da aminansu, abokanan kaunansu waɗanda suke abokansu ne, wanda waɗannan dukkaninsu haƙoƙi ne. Mahallu shahid a ciki shine yi musu addu'a hatta bayan sun rasu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Shi yasa Annabi Nuhu yace rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqulu. Annabi Nuhu yace rabbi ghfirli
wa liwalidayya liman dakhala baiti
mu'min wa liman dakhala baiti mu'mina wa lilmu'minina wal mu'minat wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara. Annabi Ibrahim yake cewa rabbi alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumu al-hisab. Wanda waɗannan dukkanin su addu'a suke yi gawa da mahaifansu, wanda wannan yake nuna muhimmancin wannan ubanni da aka yi da shi. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ka dinga addu'a ya ubangiji ka ji kansu, kai musu rahama kamar yadda suka yi tarbiyya ta tun ina karami. Dan haka waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suke nuni da muhimmanci na yin addu'a ga iyaye. Akwai hadisai masu tarin yawa da suke nuna muhimmancin biyayya ga iyaye, wanda lokaci ba zai ba da dama mu ɗauke su duka ba, amma daga ciki akwai hadisi ingantacce, hadisin Anas bin Malik. Wata ran yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai yawo kan mumbari, yace sai suka ji kawai yana cewa amin 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 sau uku. Sai suka tambaye shi ya Rasulullah alama amanta, akan me kake yin wannan amin amin din? Ba mu ji addu'ar ba, kawai amin muka ji kake cewa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ai Jibrilu ne ya zo masa. Sai ya ce masa ya Muhammad, ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dhukirta indahu falam yusalli alayka, sir da hancin wanda ya aka ambace ka a wajensa bai maka salati ba, a turbuɗa hancinsa a ƙasa, sir da shi bai wannan ɗabi'a. Ya ce masa ka ce amin, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin. Na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, sai mala'ika Jibril yace masa haka nan, ragima anfu rajulin dakhala alaihi shahru ramadan thumma kharaja falam yughfar lahu, da mutumin da wata ramadan ya shigo har ya fita ba tare da yayi aikin da za a gafarta masa ba, wannan ma turbe shi, hancinsa ya turbudu a ƙasa. Na uku yace kace amin, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace amin. Na uku shine rabima an fu rajulin adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu aljannata qul amin fa qultu amin. Sai yace haka nan turda wanda mahaifansa ya same su a raye ko su bin duka ko ɗaya daga cikin su amma bai samu ya shiga aljannata hanyar su ba, wannan turda shi. Wannan yake nuni da cewa biyayya ga iyaye hanya ce mai sauki ta shiga aljanna, sawa'un suna raye yana da ƙarfi sosai, haka nan bayan sun rasu yana daga cikin hanyoyin da za su taimaka maka wajen samun aljanna. Allah ka datar da mu, ka ba mu ikon biyayya gare ka, ka ba mu ikon biyayya da kyautatawa ga iyaye. Sai aya ta gaba, Allah rahma.
Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura.
Na'am.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
بارك الله فيكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. وبنجدنكم شيني ما في سن أبن دكي تكين زكاتنكم. إن تكونوا صالحين. إذا كوكا كسن شي صالحين غرتتو فإنه كان للأوابين غفورا. لليشي وبنجد سبحانه وتعالى يا كسن شي للأوابين كما سكوموا bayan sun yi ba daidai ba, ghafuran mai rahama ne. Wa ati dhal qurba haqqahu, ku baiwa ma'abota kusanci haƙƙinsu. Wal miskina, haka nan a baiwa miskinai haƙƙinsu. Wa ibn as-sabili, da ma'abocin tafarki. Wala tubadhdhir tabdhira, kada ku yi almubazzaranci iya almubazzaranci. Innal mubadhdhirina, domin su masu yin almubazzaranci kanu ikhwana shayatin, sun kasance ƴan uwan shaydan ne. Wa kana shaytanu, shi kuwa shaydan iblis ya kasance li rabbihi, ga ubangijinsa kafuran, mai kafircewa ne. Allah ka raba mu da shi. Waɗannan ayoyi bayan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci haƙƙin iyaye da kuma yadda ya kamata a kyautata musu, sai Allah subhanahu wataala yayi bayani akan ilminsa da abinda yake kunshi a zukatan bayi, domin shi ne ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, innahu ya alamu sirra wa akhfa. Allah subhanahu wa ta'ala ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu law kana kaifa yakunu. Allah subhanahu wa ta'ala ya san abinda yake faruwa, ya san abinda yake fili, ya san abinda ya koyo, ya san abin da ya fi kuya kuya, ya san wanda ya faru a baya, ya san wanda yake faruwa a yanzu, ya san wanda zai faru nan gaba idan ya tashi faruwa yaya zai faru. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati lardi wa la raqibin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Dukkanin abin da yake faruwa a duniya Ubangiji subhanahu wataala ya san shi, shi yasa yake cewa in rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, ubangijinku shi ne mafi sani da abin da kuka kudirce a cikin zukatanku. Amma in takunu salihin, idan kun kasance ku nagartattu ne, masu salaha ne, to fa innahu kana lil awabin ghafura, lalle shi ya kasance ubangiji subhanahu wataala ya kasance lil awabin, ga awabin, wanda malamai sun bashi fassarori masu tarin yawa, wasu suka ce lil muti'ina, kamar yadda ya zo ruwaya daga Imam Qatada bunda Amatu Sadusi cewa al-awwabuna ana nufin su sune al-mutiuna, waɗanda suke yin sallah masu wa Allah subhanahu wataala biyayya. Sa'id bin Musayyib, akwai ruwaya daga gare shi cewa al-awwabuna sune alladhina yusibuna dhanba thumma yatubuna wa yusibuna dhanba thumma yatubuna. al'awwabun su ne waɗanda suke aikata kuskure sai su tuba su ƙara tuba zuwa ga Ubangijin subhanahu wa ta'ala. Riwaya kuma daga Imam Aba daga Sa'id bin Zubair shi ma yake cewa ai hum arraji'una ila alkhairi, masu gaggawa masu komawa zuwa ga ayyukan alkhairi. A haka nan riwaya wace Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da ita cewa shine huwa ta'ibu min adh-dhanbi, wanda yake tuba daga zunubi. Ai arraja'u min al-ma'siyati ila ta'ati mimma yakrahu Allah mimma yuhibbu wa yardahu. Mimma yakrahu Allah ila ma yuhibbu wa yardahu, wanda yake tuba daga zunubi ya bar abinda Allah subhanahu wata'ala baya so, ya aikata abinda Allah subhanahu wata'ala yake so. Wannan shine al-awwabu, shine ma'anar al-awwabu na ma'ana masu dawowa, saboda kalmar a larabci Qur'ani yayi amfani da ita a matsayin wajen dawo na inna alaina iyabahu kuma inna alaina kitabahu. Iyabun shine dawowa, dawowa su gare mu ne. Haka hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin al-adiyya al-ma'thura, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayin bulaguro ya dawo yana yawaita cewa a'ibuna ta'ibuna abiduna li rabbina haliduna ku. Wannan addu'a ce ta dawowa daga bulaguro. To a'ibuna sune awwabuna din, duka ma'anarsu guda ɗaya ne, su masu dawowa daga zunubi su dawo su aikata abinda Allah subhanahu wata'ala yake so. Irin waɗannan fa innahu kana lil awwabina ghafura, lalle Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai yin gafara ne, mai yin rahama gare su. Sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayanin waɗannan hukunce-hukunce guda goma sha biyar. Mun yi guda biyu, na wanne ne na farko? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu ba? Wa bil walidayni ihsana, ƙarashin bayanin ayoyin dukkaninsu na jiya da wanda muka yi yau, dukkanin suna da alaƙa da kyautata wa iyaye. Shi ne in ma ya bulu ganna inda kalsifar a haduhu ma aukilahu ma falata kullahu ma ufin wala ta naruhu ma wa kullahu ma kaulan karima wa kullahu ma jana haɗin liminan rahma wa ƙurar birhammu ma kama rabbayani sagira. Daga nan ya ƙare haƙƙin iyaye, magana akan iyaye ta ƙare a cikin sura. Sai kuma wasu haƙƙoƙin guda uku ya ce wa atidal ƙurba haƙƙahu, a bai wa ma'abauta kusanci haƙƙinsu, wannan ɗaya kenan. Wal miskina, sai kuma a bai wa miskinai haƙƙinsu. Wabna sabili, da kuma waɗanda suke ma'abauta tafarki. Waɗannan sai kuma ya ce wa la tubaddir tabdira, kada ka yi almubazzaranci, iyayen almubazzaranci. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin, lallai almubazzarai sun kasance ɗan uwan shaiɗanu ne. Wa kana shaiɗanu li rabbihi kafura, shi kuma shaiɗan ya kasance ga Ubangijinsa mai kafircewa ne. To in za mu ɗauki ɗaya daga ɗaya bayan ɗaya waɗannan haƙƙoƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya jera su, na farko sai ya fara da wa atidal qurba haqqahu, domin haƙƙin ma'abocin kusanci shi ne mafi gaba, shi ne kan gaba. Idan ya zama cewa ga makusanci mai buƙata, ga mai buƙata ba makusanci ba ɗan gari, ga mai buƙata baƙo, wanne ya kamata ka gabatar? Na'am, masu buƙata guda uku, ɗaya ɗan uwa, ɗaya ɗan unguwa, ɗaya baƙo. Na'am, sai za ta fara ta ɗan uwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ita sadaka ga wanda yake da buƙata sadaka ce guda ɗaya, amma ga wanda yake mai buƙata ne kuma ɗan uwa ne, DM ce, double major ce, inji NCE. Kun san double major? Post ne guda ɗaya amma yana da nauyi guda biyu, two in one ce. To ga sadaka ga zumunci kuma, ma'ana tana da ladan zumunci ga kuma ladan ne sadaka da taimako tun da mabuƙaci ne. To haka kuma baya ga shi sai ya zama ga wanda yake maƙocinka ne, banda ɗan uwa shi kuma wannan maƙoci ne. An gane? To wannan shi kuma wannan alaƙar ta ƴan ta maƙotaka za ta ƙara ƙarfi. Sannan sai wanda ne ba ka da alaƙa da shi, sai kuma wanda yake baƙo. To sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya jeranta su a nan, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil. Waɗannan gaba ɗayansu umarni aka yi da a ciyar da su, wanda dukkanin su nau'i ne na infaki kamar yadda insha Allah za mu dauke shi watakila a karatunmu na gaba daya bayan daya. Wanda infaki daya daga cikin hanyoyi ne da shari'ar musulunci ta sanya su daga cikin usulut tashri'. Adadin yadda aka yi magana akan infaki a Qur'ani ko da ma'anar ciyarwa ko da ma'anar sadaka ko da ma'anar kyauta ko da ma'anar zakka ko da ma'anar taimako, ayoyin da suka yi maganar wannan adadin ya nunninka ayoyin da suka yi umarni da a yi sallah. Saboda yawanci ita sallah idan suka zo ba tare suke zuwa da zakka ba, waqimus salata wa atuz zakata, ai tare suke zuwa warka'u ma'ar raki'ina ko alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata alladina hum tadafla almu'minuna alladina hum fi salatihim
ashiru
walladina hum 'anil lagwi walladina hum lizzakati fa'iluna. Kaga ga sallah ga zakka sun zo wuri daya, to amma akwai wurare da yawa kuma da aka yi umarni da a yi infaki ba tare da an yi maganar zakkar ba. Wa anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. يا أيها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سؤالين المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة أن أعد سفكوا مما رزقناه ينفقون. Dan haka a wurare da dama infaki ya rushi kadai banda sallah, wanda ɗaya daga cikin waɗannan wuraren su ne Allah subhanahu wa ta'ala anan ya ce wa ati zal qurba haqqahu والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن شاء الله ننزام سياد بعدين إن الوكتي وبسي متاشد لكم وأنن آيوي ومن بتده فنشوف 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 أبين دمو كارنتان ديدي الله كسامي تاريا شكل لادا مسكوري فوتين تبان هرشي الله يافي منا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام.